بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أنا مسلمي لمكة ومسلات جامع أبو بكر تفاع بليوة أنا بوشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yesu fatar alkhairi gare ku da dukkan wadanda suke jin mu a ko ina suke tare da addu'ar Allah Ubangiji ya karba mana abinda muke aikatawa a cikin wannan wata na Ramadan. Yau 5 ga watan Ramadan shekara 1442 bayan hijira ta ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine 17 ga watan 4 na shekara ta 2021 miladiya. Muna karatu a cikin suratu Yusuf alayhi salam, wadda yau zamu tashi daga kan aya ta 7. Kafin nan akwai waɗansu da suke ta neman a yi bayani akan ina da ina ne inda za su iya samun wannan karatu, ko dai kai tsaye ko kuma ta kafafen yaɗa labarai. Akwai ga wasu daga cikinsu a nan wanda aka bani a rubuce. Majalisar Shura ta nan Jami'ar Abubakar ta Fawa Balewa, wadda ita ta ɗauki nauyin wannan tafsirin, ta ɗauki nauyin ana watsa wannan karatu da muke yi a tashar NTA a nan Bauchi, wanda ake nunawa ƙarfe 9:11-12 na dare a NTA, da kuma gidan rediyon Globe FM shi kuma ƙarfe 8:00 na safe zuwa ƙarfe 9:00. Sannan kuma akwai wani daga cikin tsofin ɗalibai na nan jami'ar, wani bawan Allah Malam Ahmad, Malam Awwal Ahmad, wanda ke zaune a America, ya ɗauki nauyi ana watsawa a gidan talabijin na DITV Kaduna da asuba ƙarfe 4:00-5:00. Akwai kuma bawan Allah nan wanda kowace shekara muke rufe wannan karatu tare da shi, Alhaji Suleiman Muhammad Wakil, wanda ya ɗauki nauyi ake watsawa a gidan rediyo na Sawaba FM da ke Hadeja da safe ƙarfe 11:00-12:00 na rana. Sannan akwai kuma wani daga cikin aminaina, Alhaji Muhammadu Yakubu, wanda ke zaune a birnin Duwala na ƙasar Kamaru, ya ɗauki nauyin ana watsawa kai tsaye a lokacin da muke yi ta wannan live streaming ɗin, suna haɗawa da tashar Hausa 7 da ƙarfe 9:00 kenan zuwa 10:00 a daidai lokacin da muke yi. Tashar Hausa 7 TV wadda take da cibiyarta a ƙasar Kamaru. Akwai kuma wani kamfani, Virtual Engineering Solution, wanda yake Maiduguri, sun ɗauki nauyin ana sawa a gidan rediyon Peace FM a birnin Maiduguri ƙarfe 9:30 na safe zuwa ƙarfe 10:30 na safe. Sannan kuma gwamnatin jihar Bauchi ta ɗauki nauyin ana sawa a gidan talabijin na BATV na jiha ƙarfe 5:30 zuwa 6:30 na yamma. Sannan ɗazu kuma daraktan gidan talabijin na Sunna TV, abokina Dr. Ibrahim Adam Umar Desina, ya ce shi ma sun ɗauki nauyi za su fara watsawa daga kan gobe in Allah ya so, amma sai a gobe ne za mu ci ƙarfe nawa ne suka bayar sai mu sanar da ku. Banda kuma waɗanda suke iya bi ta live streaming na Facebook live stream, kamar wanda za a iya samu da shafin da 'yan uwa suka buɗe da sunana, amma ba shafi na bane, su suke controlling din shafin. Shi yasa waɗansu za su rubuta wasiƙa ko su rubuta gaisuwa sun ɗauka zan gani, ni kuma ba na ma shiga, ban ma san password ɗin ba. Su suke gudanar da komai a ciki, kawai karatu ake sawa. Mutum yana iya bin wannan, in ya rubuta sunana zai samu. Sannan kuma sai wanda Malam Abdulrahman Mu'azu, jami'i mai kula da harkar social media na mai martaba Sarkin Bauchi, shi ma yana zuwa yana watsawa wannan a ƙashin kansa ne, Allah ya saka masa da alkhairi. Mutum ya shiga shafinsa Abdulrahman Adamu Mu'azu zai gani shi ma a daidai lokacin da muke. Banda kuma wanda ake ɗaukawa daga baya kuma a sa shi ta hanyoyin WhatsApp wanda za a iya samun audio. Muna fata duk wanda ya taimaka ta kowace hanya wajen yada wani abu na ilimin addinin musulunci, Allah ya tara mu duka a cikin ladar, kuma Allah ya albarkace mu gaba daya. Yanzu za mu shiga kai tsaye cikin karatu daga inda muka tsaya, aya ta 7 za mu fara. Laqad kana fi yusuf wa ikhwatihi ayat.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله تعالى لقد كان في يوسف وإخوته. Hakika a cikin labarin Yusuf da ɗan uwansa ya kasance ayatul lisa'ilin, akwai ayoyi ga masu tambaya. Duk wanda yake tambaya da neman bahasi da neman diddigi akan me ya faru tsakanin Annabi Yusuf a zamaninsa, dangane da sha'aninsa da tarihinsa da shi da ɗan uwansa, to Allah ya ce akwai babbar aya, akwai abun ɗaukan izina a cikin labarinsa da tarihinsa shi da ɗan uwansa. Wannan da Allah ya ce ayatu ko ayatu, kira'o'i ne guda biyu, kira'ar Ibn Kathir ayatul lisa'ilin bi ifradi al-ayat bi jam'il ayat, kuma a cikin kira'ar jumhur, amma duka ma'ana ɗaya ce, ana nufi al-ibar wal-idhat, da daukan izina da kuma wa'azozi da kuma fa'ida da abinda zai maka amfani a rayuwa ko a addini ko kuma duka biyun, duk ana samu a cikin tarihin Annabi Yusuf. Wannan kamar ci gaba ne daga wato abinda muka fara na darasi na baya, inda Allah ya fara bayani akan turmin farko na tarihin Annabi Yusuf. Wannan tarihi na rayuwar Annabi Yusuf ya faru ne shekara 3,700 da wani abu da suka wuce, kamar yadda Ibn Ashur yake faɗa a cikin tafsirinsa At-Tahrir wa At-Tanwir, yace tsakanin abinda ya faru na daga tarihin Annabi Yusuf da kake ji ya faru ne shekara 3,700 da wani abu kafin haihuwar Annabi Isa. In ka hada da shekaru 2,000 da wani abu na daga bayan haihuwarsa, zai baka shekara 3,700 da wani abu. Amma kaga wannan labari, Allah yana baka kai ka ce kamar yanzu ake yi a gabanka. Shi yasa Allah ya ce ayatul lisa'ilin ay ibaru wa idatun lisa'ilina wal ba'ithin an akhbarihim wa ma jara fi sha'nihim. Duk abin da ya faru a cikin labarin su zaka ji a cikin abin da Allah madaukakin sarki ya faɗa. Me Allah ya ce a gaba?
إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين.
الله يقول إذ يايندا بمعنى حين قالوا يايندا سكتي في حديثهم فيما بينهم. A yayin da suke hira a tsakaninsu suna tattaunawa, ba su bar wani bako ya shigo ba, gaba ɗayansu a haɗe sun goma kenan. Annabi Yaqub alaihi salam yana da ƴaƴa 12, to tunda zancen da suke yi akan Yusuf wa akhuhu ne, kaga ba za a kawo ɗayansu a cikin laba a cikin hirar ba, zaka sai ka ce gaba ɗayansu su goma suna tattaunawa tsakaninsu, suka ce la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina, tabbas Yusuf da ɗan uwansa su ne babanmu ya fi son su sama da mu. La Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna, tabbas Yusuf da ɗan uwansa su ne babanmu ya fi fifita ƙaunarsu sama da mu. Wa nahnu usba, alhali mu ne jama'a, mu ne tawaga, mu ne wanda muke da yawa, muke da ƙarfi. Me yasa babanmu zai fifita raunana ƙanana kuma kaɗan akan masu yawa kuma masu ƙarfi waɗanda mu muke masa amfani? Inna abana lafi dalalin mubin, lallai babanmu yana cikin babban kuskure, babanmu yana cikin kuskure mabayyani, bi ma'ana lafi khata'in wadihin bayyin, yana cikin kuskure babba wanda ya fito fili. Na a cikin hirarsu suna cewa farkon abinda ya zama abin la'akari akan ajandar zancensu shine za a yi hira ne da tattaunawa akan matsalar da take damunsu akan babansu da kuma ƴan uwansu. shi yasa suka fito kai tsaye suka ce matsalar mu fa ita ce in akwai wanda bai gane ba a cikin ku to gare ya tsinkaya ya gano cewa la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna mun gano cewa baban mu yafi son Yusuf kuma yafi son dan uwansa wane ne dan uwansa malamai da yawa suka ce shine Binyamin ko Bunyamin tunda ba larabci bane shi yasa za a iya samun bambanci a wajen wato dabbin yaya sunan yake wa nahnu usbatun mu kuma mu ne masu yawa al usbatu shine al jama'atu ma bainal ashrati ila al arba'in duk jama'ar da sun wuce 10 ko daga kan 10 yayi sama wasu suka ce ma bainal thalathati ila al ashara wasu suka ce ma bainal ashrati ila 20 amma dai wanda yafi fadi shine ma bainal ashrati ila al arba'in tun daga kan 10 11 12 kai ta zuwa har ka je 40 to wannan shine ma'anan al usba kamar yadda Allah madaukakin sarki yace ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwa don haka al usba shine jama'a ta mutane wadanda suke da karfi suka ce mu ne jama'a wanda ya kamata a ce hankalinsa yafi dawa kanmu amma ba ta mu yake yi ba yana yi ta Yusuf ne da dan uwansa su wadannan guda 10 din Al-Imam Al-Qurtubi a cikin tafsirinsa yace ga sunayensu. Yace na farkon su shine Rawbil, na biyu Shab'un, sai Lawi, sai Yahuda, sai Zayyalun, sai Yashjir, sai Dan, sai Naftali, sai Jad, sai Asha. Waɗannan mutum 10 yace su ne waɗanda suke wannan tattaunawa. Waɗannan sunaye duka Allah bai ambace su ba kuma bai inganta cikin hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambace su ba amma ana samun su cikin labarai na Isra'iliyat abinda kuma aka ji daga wurin wato banu Isra'ila Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce za ku iya amfani da shi idan bai ci karo da wani abu na abinda ni nazo da shi ba wa hadithu an bani Isra'ila wala haraj kuna iya yin labari daga banu Isra'ila ba laifi amma labarin karka dora masa karfi kamar yadda zaka dora wa abin da yazo a shari'a domin duk abin da yazo a shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yankan wuka ne ba a ja da shi amma na banu Isra'ila idza haddathatkum banu Isra'ila fala tusaddiquhum wala tukadzibuhum manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace in sun fada karku ce gaskiya ne karku ce ƙarya ne ku dai kuna iya fada saboda babin hikaya da kuma labari ya kara zaki to amma wannan koda ba a faɗi sunaye ba baya rage wa labarin gaskiya baya rage wa labarin daraja da kuma muhimmanci saboda duk inda suna yake da muhimmanci Allah ya faɗa duk kuma inda ba sunan ne muhimmanci ba abinda mai sunan yayi ne ake so ka ji shi kuma sai Allah ya faɗa sai ba zai faɗi sunan ba duk da cewa kuma Allah madaukakin sarki yana baka labari ne ahsanul qasas labari mafi inganci mafi kyau to duk inda ka ji ba a faɗi suna ba ba dole sai ka nemo ba shi yasa malaman tafsiri da yawa za ka ga su damu da kawo irin wannan ba amma mun kawo ne saboda cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ba laifi bane a ambata amma ba wai shine abinda muke bada karfi akai ba an fahimta inna abana la fi dalalin mubin lalle baban mu yana cikin dalal dalal nan da suke nufi ba suna nufi ad-dalalud dini ba ba bata irin ta addini ba suna nufi yana cikin kuskure saboda ana iya kiran kuskure da suna dalal ana iya kiran kuma rashin sani shi ma dalal alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dallan fahada kaga nan ad-dalala da aka jingina wa Annabi sallallahu alaihi wasallama ana nufi bai sani bane shine ma'anar can bayan da muka karanta wa in kunta min qablihi la min al-ghafilin kaga al-ghaflatu anan ba ana nufi ghafla diniya ba ghafla abinnan an idraki shay'i fi dhihn wa ilmihi rashin sanin abu sai a ce mutum yana da ghafla rashin sanin abu sai a ce mutum yana da dalal to haka kuma in mutum yayi kuskure idan mutum yana tafiya akan hanya sai ya kuskure bai bi hanyar da ta dace ba sai a ce dalla anil tariq kaga baya nufin wai ya bata bata irin ta shiriya amma bai gane hanya ba to irin haka ne suke cewa bai gane asalin abin da ya kamata ya yi ba abin da ya kamata shine ya fi son mu masu amfani yayi waɗanda ba sa da amfani su kuma zai fi son su shi yasa suka ce inna abana la fi dalalin mubin me suka ce
اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين.
سكتي ما بتاعتك اقتلوا يوسف ككشي يوسف أو اطرحوه أرضا كوكو جيفاشي wata kasa mai nisa yaklu lakum wajhu abikum wanda hakan zai sa fuskar uban fuskar mahaifinku ta saki juyowa zuwa gare ku wata kunu min ba'dihi qauman salihin daga baya kuma sai ku zama mutane nagari ku kashe shi sai ku zo ku tuba sai ku zama mutanen kirki wannan ita ce shawara ta farko waye fadi wannan shawara Allahu a'lam amma waɗansu suka ce wanda yace a kashe shi ne wani to munzu ba wani yace ba an dai samu daga cikin su wani yace uqtulu yusuf solution shine ayi deleting din yusuf gaba daya kawai a kashe shi shine abiduhu aw itrahuhu ardan ko kuma ku jefa shi a wata ƙasa bimana ab'iduhu ardan ba'ida wa ghayibu an abi ku jefa shi ku sa yayi nesa baban kare ya kara ganin sa wannan shine shawara ta biyu shawara ta farko ita ce me a kashe shi shawara ta biyu ita ce me a batar da shi wannan ne yafi sauki wannan ne yafi dacewa to duk babu wanda ya dace amma wannan ne dama shine a ce kar a kashe shi amma dai a zabi ɗayan biyun nan uqtulu yusufa a kashe yusuf aw itrahuhu ardan ko kuma a jefar da shi wata ƙasa sai suka ce ardan bi ma'ana wata ƙasa wanda ba a ma faɗa ba ma sai mun tuna a nan ba kawai a tashi a yi aiki mu tattafiya da shi inda ba za a taɓa iya samo shi ba hakan zai sa yaklu lakum wajhu abikum bi ma'ana yaklus lakum wajhu abikum wato fuskar babanku sai ta nutsu yanzu sai ta dawo kanku kadai ta maida hankali a kanku babanku ya rasa concentration babanku ya rasa focus ya kamata yi focusing a kanku ku masu amfanin wata kunu min ba'dihi qauman salihin bayan kun gama da annabi yusuf saboda kun gane cewa laifi ne haka to sai ku zo ku zama mutanen kirki a lokacin da za a yi kan ana mutanen me kenan amma a je a yi kawai wannan ya nuna cewa tun daga lokacin tattaunawar an gane cewa abin da za a yi aika ne saboda duk mutumin da zai yi laifi ya san laifi zai yi amma haka zai zauna ransa ya tsara masa kamar da can gaba zai ce bal sawwalat lakum anfusukum amra haka kuma zuciyar mutum za ta riya masa ya aikata kuma sai ka ga daga baya zai aikata Allah ya tsare mu
amin
qala qa'ilun minhum
qala qa'ilun minhum la taqtulu yusuf wa alquhu fi ghayabati aljubb wa alquhu fi ghayabati aljubb yaltaqithu ba'du as-sayyarati in
قال قائل منهم وني مي مغانا daga cikin su yace la taqtulu yusufa kar ku kashe yusuf ba ita ce shawara ba wa alquhu fi ghayabati aljubb amma da din kashe shi ku jefa shi a cikin kururuwar rijiya mai duhu yaltaqithu ba'du sayyara ta yadda wasu cikin matafiya za su tsince shi su dauke shi in kuntum fa'ilin in dai har za ku yi aiki to ga aikin da ya dace a yi shawara ta nawa kenan qala qa'ilun minhum wani mai magana daga cikinsu wane ne mai magana nan ibnu kathir yake cewa a cikin zancen qatada ibnu da'amata sadusi da shi da muhammad ibnu ishaq suka ce wannan mai magana shine babban su raubi yace kar a kashe shi ni na fi ku hankali na fi ku sani ya ba kashe shi, ku gano zancen ba, kar a kashe shi. La taqtulu Yusuf, wanda ya kawo shawara ki sannan ya janye ta, ba mu ba ki sa muka zo tattauna. Mujahid shi kuma yace a Sham'un shi yace wannan, shi yace kar a kisa, babban kan yana cikin yan kisa. Amma al-Imam Suddi yace Yahuda shine wanda yace kar a kisa. Amma kuma da mai da yace kar a kisa bai shiru ba. Sai yace wa alquhu fi ghayabati jubb. Ghayabatul jubb ma'anar sa shine qa'rul bi'r. Wato cikin zurfin rijiya. Allah ya amfani da wannan kalma ita ce kadai a cikin Al-Qur'ani, ghayaba da kuma ghayaba. Asalin ma'anar sa a Larabci shine rami mai zurfi wanda ke da duhun da ba za ka iya hango ƙarshen sa. Ana fahimta, ai ana irin wannan rijiyar wanda in ka leka ba za ka iya hango ruwan ba, sai dai ka ga duhu duk ranar da ake, saboda tsabin zurfin rijiya. To yace irin wannan rijiyar ya kamata a kai shi, a madadin a kai shi wata ƙasa inda ba za a samo shi ba, a madadin a kashe shi, sai ce a sa shi a rijiya, amma kar a sa a rijiyar da zai iya fitowa. A sa shi a rijiyar da sai matafiya ne in sun zo za su tsince shi, su ko in sun same shi a irin wannan wuri sai dai su yi gaba da shi. Kaga shi kenan, ba ku jefar da shi inda zai mutu ba, kun jefar da shi inda wasu za su same shi, can sai ya karata. Ku dai ana nan a yaslu lakum wajibu abikum. Ana fahimta ko? Wannan kira'a ta ghayabatul jubbi ko kuma ghayabatul jubbi, kira'o'i ne guda biyu. Kira'ar Nafi' da Abu Ja'far su suna ce ghayabatul jubbi wa alquhu fi ghayabatil jubbi, amma sauran jumhur suna karanta wa alquhu fi ghayabatil jubbi, amma duka ma'anar sa guda ɗaya ce, rami mai zurfi. Kabari ma in yayi zurfi ana kiransa haka, kamar yadda wani ke cewa ƴan uwansa, wa in ana yawman ghayabatni ghayabati fasiru bi sayri fil ashirati wal ahli. Yace idan na mutu an kai ni kushewata, an tona rami mai zurfi, an kai ni ghayabati can cikin duhun kabari na. Yace to daga lokacin ku fara zartar da aiwatar da irin abin da kuka ga ina yi a cikin ɗan uwana, waɗanda nake faɗa da su kuma ku yi faɗa da su, waɗanda nake shiri da su kuma ku ɗora shiri, waɗanda nake musu alheri kuma ku ci gaba daga inda na tsaya. Shi wasiyar da yake wa ƴaƴansa kenan, shine yace wa in ana yawman ghayyabatni ghayabati, kaga ma'anan ghayabatul jubb kenan. Am gane ko? To aljubb kuma ma'anarsa shine albi'ru allati lam tutwa, rijiyar da ba a yi mata ganga ba. Ai kusa akan yi rijiya sai a zo a yi mata a rufe, sannan har a zo a sa mata kofa. To rijiyar da ba a yi mata wannan ba ita ake ce mata aljub, wato rijiya wadda take da hadarin da zaka izo ka fada a ciki, rami ne zalla kawai iya ganinka, kuma ba a yi mata wato wata alamar da za a sa ka gane cewa akwai rijiya ba, ko a yi mata wani security da zai iya tsare mutum kar ya fada. To a cikin nan za ku je bashi, ta yadda ko an zo an gani za a ce ayya kuskure yayi ya fada, saboda ba yadda za a yi a ce rijiya mai gini kuma a ce mutum haka kawai ya hau, a'a yaro ne bai sani ba, ya zo ya fada, kaga ba za a tsaya bincike ba, an samu tsuntuwa kenan sai a yi gaba da shi. Yace in kun yi haka yaltaqituhu ba'du sayyara ay ya'khudhuhu, waɗansu daga cikin as-sayyara. As-sayyara yana nufi wato abun nan jama'atun min al-musafirin, mutanen da suka fito cikin matafiya, ya sayuna fi tariq, wanda suke tafiya akan hanya, shake ce musu as-sayyara. Wannan kalma ce aka dauka aka sawa mota da wannan suna, amma asali a Al-Qur'ani in ka ji as-sayyara ba ana nufi mota bane. An gane ko? Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walis-sayyara, ay walil musafirin as-sa'idina fi tariq. An gane? To haka anan ma da yace ya'khudhu yaltaqituhu ba'du as-sayyara, sai wasu daga cikin matafiya, wato abin nan waɗanda suke ayari na matafiya sun fito, za su tsaya akan, za su ɗebi ruwa, sai su gan shi, sai su ɗiba, sai su ɗauka har da shi. In kuntum fa'ilin, in dai ai in kuntum fa'ilina ma a'murukum bihi faf'alu, in dai za ku yi abin da na gaya muku nan, to wannan zance shi ne abin da za a yi. To tunda aka yi shi ya nuna wani zance aka tsaya a kai, wannan ne aka ɗauka. Yanzu labari zai ci gaba, me aka ce?
قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون.
نعم.
أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون.
قالوا سيغاشي سنزوغا بمبابنسو suka ce ya abana ya baban mu malaka wanda yake tare da kai ne me ya faru ne baba la ta'manna ala yusufa mun fahimci baka amincewa da mu akan yusufa kana dare dare da mu akan al'amarin sa dan uwan namu kana neman raba ismantaka wa inna lahu lanasihun alhali mu masu masa nasiha masu kiyaye shi masu kula da shi akwai wanda zai kula da shi ne banda kuma wane ne magaji wane ne zai kula da wannan yaro ko bayan ka ai ya kamata kai abin da zai sa ka hada kanmu ne ba ka raba kanmu ba malaka la ta'manna ala yusuf bimana ma naraka la taj'aluna umana a fi sha'ni yusuf me yasa baka sa mu zama amintattu ne ka mun fahimci cewa kullum nesa nesa kake sa tsakanin mu da yusuf wa inna lahu lanasihun wa inna lahu lanasihunna bil hifdi war ri'aya alhali mu za mu kula da shi mu yi kiwon sa ko kuda ba zai taba yaron mu ba arsilhu ma'ana gadan gobe in za mu tafi ka sa mu tafi tare da shi ka sakan mana shi mu tafi baba yarka zai je ya kole ya wataya ko kuma zai je kiwo wa yal'ab kuma zai yi wasa shi ma ya gawaje amma kullum yana cikin gida wa inna lahu lahafizun kuma mun maka alkawari mu masu kiyaye shi za mu dauki kulawa ta musamman mu dora akan sa ba abin da zai same shi arsilhu ma'ana gadan yarta wa yal'ab tun daga malaka la ta'manna akwai kira'o'i anan guda biyu kira a ta farko ita ce kira'ar Abu Ja'far shi yana karanta ta yanda ka ji qalu ya abana malaka la ta'manna ala yusuf amma wannan hamza din yana ibdalin ta malaka la ta'manna ala yusuf amma sauran jumhur kuma gaba daya suna karantawa da ko dai ishmami ko kuma rawu ishmam shine al-isharatu ila ضم حركه ابن الاشاره الى الحركه بضم الشفتين من دون التلفظ بالحركه اي علامه حرف ضم با تاردا ام فدي ضمر با اما الرو با سيرامينا با اي اما الرو شي كما شيني الاشاره الى الحركه بالتلفظ بجزء منها انونا علامه wato wani bangare na harakar amma ba tare da an faɗe ta gaba ɗaya ba akan wannan ne Imam Shatibi yace wa ta'manuna lil kulli yufa mufassala wa adghama ma'a ishmamihi alba'd anhum kira nau'i guda biyu ne a cikin dukkan jumhurin da suke karantawa qalu ya abana malaka la ta'manna ala yusuf kaji la ta'manna to wannan nu din baraka ce la ta'manuna ba asalin sa la ta'manuna ne to sai a faɗi nu din dan kadan yanda ba a gama faɗan nu ba amma kuma ba a ce la ta'man ba a daure ba kun fahimta wannan shine ar-rawu al-ishmam kuma shine anuna alamar nu din a baki ay a wajen nunawa a shafatai amma a ciki amma a wajen talaffuzi ba za ka ji ba قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يا بابا موسى بزاكا أمن تدمون به أكن يوسف وإنا له لناصحون الحليم ما سنسيها لغريش سيسوكا تي أرسله معنا غدا ka aika shi tare da mu gobe yarta wa yal'ab wannan yarta shi ma da kira'o'i har guda hudu ne akwai arsilhu ma'ana gadan yarta wa yal'ab bi iskani al-ayn na yarta da kuma yal'ab dukansu sai zama kaman jawabu talab ne da kuma arsilhu ma'ana gadan yarta'i wa yal'ab ako kuma arsilhu ma'ana gadan narta' wa nal'ab ako kuma arsilhu ma'ana gadan narta'i wa nal'ab to duka fassarar na iskanul ayn ko yarta ko narta an gane da kuma fassarar me wato kasrul ayn na yarta'i da kuma yarta shine inda ake samun bambanci idan ka dauki me iskan wanda aka daure an gane to shi ma'qudun ne min arraka'a an gane wa huwa littisa'u fil khasr shine wata yawa da kolewa wanda zai kiwo ko wani abu yayi iya son sa mutum ya sake ba tare da kamar yanzu kiwon da ake yi wa raquma wanda zaka bar su su je su dawo kaga wannan an sake su ba tare da ana sa musu ido ba ko kai ne ka shiga lambu wani ya ce maka shiga kai kiwo iya isa ka ya kulle ya tafi gida ka sha abinda kake so ka ci abinda kake so an gane ko wannan idan ka sa da iskanul ayn amma in kace yarta'i ko kuma yarta ko kuma narta'i shi kuma bi kasril ayn to shi kuma min ar-ri'aya shi kuma shine hifdul abunnan abunnan shine abunnan hifdu al-mashiya dabbobi a tsaya ana kiwo su ana sa musu ido ana tare su kar su taba nan kar su shiga can an fahimta wannan shine mai kira'ar yarta'i da kuma yarta to amma duka wajen fasara zaka ce kawai ka aika shi tare da mu ya je yi kiwo ai duka biyun kiwo ne kiwo na wanda zaka sakan masa an gane ya je yi yanda ya ga dama ya dawo da kuma kiwo na wanda zaka rika sa masa ido to su yanzu nan da suka nemi a ba su shi bayan da sun ce wa inna lahu lanasihun can gaba za su ce wa inna lahu lahafizun wani irin kiwon ne yafi dacewa da wannan ma'anar yanzu shine na biyu wanda za su je su yi kiwon sa na yartai an gane min ar-ri'aya wanda za a je ana sa masa ido ko ina yaje ba za a bar shi akan yaje fadi ballantara ya halaka ana gane ko to amma duka kira'o'in dukan su sun tabbata kira'o'i ne a shari'a don haka arsilu ma'ana gadan yarta wa yal'ab zai kuma yi wasa bi ma'ana yarta'i taratan wa yal'ab taratan yayi wasa wani lokaci ya dawo kuma ya huta ya kuma je ya ci ya sha ya kole ya sake dawa ya tattalle tsallan sa mu kuma muna ta kiwo wa inna lahu lahafizun mu kuma mun baka alkawari za mu kula maka da shi ya'udu ilayka saliman amina zai dawo maka yana mai amintacce kuma yana lafiya ba abinda zai same shi inde muna me yace da su
qala inni la yahzuruni وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون
بابن سيئة مسلو قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به yace ni dai kan zai bakanta mun rai zai sa ni bakin ciki a ce ku tafi da shi tafiyar ku da shi za ta bakanta mun rai ba komai yasa nake jin bakin ciki ba wa akhafu an ya'kula buzzi ina ma jin tsoron kar kura ta cinye shi ina jin tsoron kura za ta iya cinye shi wa antum an mughafilun yayin da ku ba ku sani ba yayin da ku karafkana kuna ta harkar ku ku bari har kura ta cinye mu shi قال سيسوك جيدشي حب بابا لئن أكله الذئب كورا تشين يشي ونحن عصبة الهالي مومنا متى ساما سكر بما سجني أجكا إنا إذا لخاسرون أموني ببا أسارا عندي حكا يشغا ولي كورا تتباشي دكر بنا نامو با بند ذي ساميش أنا فهمت ليش قال إني لا يحزنني أن تذهب به kira'a ce da yahzununi da kuma yuzinni an tatabu bihi wa akhafu an ya'kulahu dhibu da kuma an ya'kulahu dhibu duka malan guda daya ce ina jin tsoron kar kura ta cinye shi wa antum anhu ghafilun alhali ku ba ku sani ba ni bana zargin ku da ganganci amma ina zargin cewa ina jin tsoron kwa iya kurafkana ku zo ba ku gane ba kuma har abu mummuna ta zo ta faru to wannan abin da muka ji ita ce amsar baban su tun a farko ya riga ya ba su dikeci ya ce musu me yake jin tsoro kura ya ce kura nake tsoro malamai suka ce wannan ya nuna cewa a wancan lokacin akwai kuraye da yawa kuma lalle suna ta'addanci akan mutane shi yasa har ya faɗi haka inda babu shi me ya kawo zancen sa suka ce lokaci ne wanda akwai kuraye sosai kuma suna iya kai hari wa mutane yace ni kuma ba ina ji cewa za ku yi sakaci ne kura ta cinye shi ba a'a ai ba ina ganin cewa da gangan za ku bari ba amma kowa iya yin sakaci ko ba ku sani ba kura ta kama mun shi ni ina jin tsoro ka san mutum yana son abu sosai kullum sai rinka yin tunani negative a kai sai ce shi abin da yake tunani kenan karfa kura ta zo ta cinye masa shi wa antum anhu ghafilun alhaliku qurrabkana a cikin waɗannan ayoyi da muka karanta a takeice mun ji labarin abin da ya gudana tsakanin mahaifin annabi Yusuf da shi da ƴaƴansa ƴaƴansa guda biyu na ƙarshe waɗanda su ne ƴaƴan Rahi ƴan uwansa manyan ƴaƴan wato babbar matarsa ko kuma kamar yadda al-Imam al-Qurtubi ya ce yana da mace har guda huɗu ne babbar daga cikinsu ta haifi yara huɗu daga baya sai ta zo sai ta rasu sai ya auri ita wannan Rahi ƴar uwarta ce ƙanwarta ce ita kuma bata haihu ba an fahimta sai zo a ruwata sai ta haifi biyu ai sai ta haifi huɗu ita ma sun zama nawa takwas sai ya zo ya yi saɗaka da wata kuyangarsa sai ta haifi biyu sun zama nawa goma to daga baya kuma sai Rahil sai ta zo ta haifi waɗannan guda biyu to sai su dukansu sauran sai suka ce mu mun fahimci cewa babanmu hankalinsa ya fi tattaruwa akan waɗannan yaran guda biyu duk da cewa yadda ibnu yadda shi Imam al-Qurtubi ya ce da waɗansu malaman tarihi suka ce su ɗin ma fa mahaifiyarsu tare su da Binyamin da baban da mahaifiyarsa ai da Binyamin da shi wansa Yusuf ɗin suka ce tare su lokacin da wato tana haifuwarsa tare su to amma wannan zancen gaskiya waɗansu malamai sun kore shi tunda a can gaba za mu ji cewa hadha ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'ala rabbi haqqa kuma Allah ya ce wa rafa'a abawaihi 'ala al'arsh to ina abawaihi ina uwar idan an ce ta rasu ya nuna cewa ita tana ana fahimta ko sannan kuma sun zo suna shawara akan cewa wannan matsalar ta cikin gida ta dame su baban su kullum yana jan wannan yaro in zai fita in zai kwanta in zai tashi in zai sallah duk da dan wannan karamin yaro mu me amfanin mu kuma mu muke ta shan wahala a gida kuma mu muka fi yawa kuma mu ne masu karfi sai suka ce su ba za su yadda da wannan ba amma ya kamata ba za su yi fito na fito ba wayo za su yi wa baban sai suka haɗu suka je suka ce masa baba ka yi abin da zai sa mu gane cewa mu ma ka yarda da mu amma abin da kake yi yana nuna ka babba ka yarda da mu ba wannan yaron dan uwan mu ne muna son sa muna kaunar sa amma ba ma samun dama mu yi wasa tare da shi kuma duk abin da zaka yi ya kamata ka yi abin da zai sa mu mu rinka ji cewa mu ma amintattu ne a wurin ka akan dan uwan mu yanzu duk uban kirki in yaji wannan zai dauka zancen me zai dauka zancen gaskiya ne kuma duk uba mai kokarin hada kan ƴaƴansa da yin adalci ba zai ke kasa kasa ya ce a'a ba saboda kar a zarge shi da rashin adalci wannan ya nuna yana iya kokarin sa shi yasa bai ce musu ba zan ba ku shi ba yace da su ni din nan zai bakanta mun rai ba zan so a ce ai haka ba kar ku matsa mu saboda tsoro ma nake ji ni ina ma jin tsoro kaga nan bai zarge su da komai ba sai shi da su yana jin tsoro su dauki wannan yaro su tafi da shi to waɗannan ayoyi da muka ji su ne iya ayoyin da zamu tsaya a yau sai dai mu ji darussan da zamu ciro daga cikin su ga darussa guda 18 na farko da Allah madaukakin sarki ya ce mana laqad kana fi yusufa wa ikhwatihi ayat a cikin labarin Yusuf da ɗan uwansa akwai ayoyi, akwai darussa, akwai wa'azozi, wannan ya nuna ashe ayoyi ba ana samun su bane kadai fi ayatillahi al-kauniyati adh-dhahira, ba cikin abubuwa na zahiri kadai ake gane ayoyin da zaka tabbatar da ka dauki darasi ba, kana iya daukan darasi a labarin wani ma. Yanzu Allah ya ce mana inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin, in ka daga kanka ka dubi sama ka ga yadda Allah ya halitta kawai akwai aya, wannan ayoyi na me na zahiri, duk wanda ya kalli duniya ya san akwai aya. To a cikin ayoyi a cikin labarai ma ana fahimta, wannan shi yasa Allah ce la karkana fi qasasihim ibratun li ulil albab, a can gaba kenan karka dauka daukan darasi da daukan abun wa'azi ya tsaya akan abinda kake gani a zahiri, abinda kake karantawa ma ana iya samun aya kuma abinda zai zama maka darasi da zaka dauka, in mummuna ne ka guje masa, in kyakkyawa ka koya. Fa'ida ta biyu ita ce wato wannan ya nuna mana muhimmancin karanta history, musamman kuma Islamic history. Shi yasa malaman musulunci ba su yi wasa ba da babin tarihi, yana ɗaya daga cikin littattafai mafi girma a labirarin kowane mai labirari, za ga littattafan da suke da alaka da tarihi. Shi yasa malaman musulunci duk wani bangare na tarihi sun yi shi. Al-Imam Ibn Kathir mai tafsirin nan sai da ya tarihin duniya tun kafin a halicce ta har zuwa ranar da yake da rai, shi ne al-bidayatu wan nihaya, ya fara labarin duniya tun kafin a halicci duniya, ya ɗauko zuwa lokacin da Allah ya halicci annabi Adam, zuwa yanda ya zo duniya, zuwa annabawa a bayansa, har ya iso kansa shi, daga baya sai ya tsaya, kaga bai san me ya gaibi ba, sai abubuwan da ayoyi da hadisai suka faɗa na tashin kiyama, sai ya yi labarin tashin kiyama har zuwa ƙarshen duniya, har zuwa tashin kiyama da abubuwan da za a yi a can, har zuwa wuta da aljanna. Ba wani malami da ya isa yi wannan, wallahi in ba malamin musulunci ba. To kaga inda malaman musulunci suka bayar da muhimmanci ga history, to yana da kyau karanta history, musamman kuma ma Islamic history, saboda Allah ya ce wato laqad kana fi yusuf wa ikhwatihi ayatun, to taya zaka ka gano ayatun din sai ka karanta tarihi? Sannan da Allah ya ce lisailin, ga matambaya, ashe yin bincike da yin bahasi da bin diddigin al'amura ba laifi bane a musulunci. Shi yasa koda bincike da za a yi na gano sunaye irin waɗannan, da gano guraben, kamar yadda a yanzu malamai na zamani ko malaman kimiyya na zamani waɗanda suke karanta Qur'ani za ga suna ƙoƙarin gano duk inda Allah ya faɗi wani abu a ina yake a yanzu, labarin ashabul kahfi ina kahfin yake a yanzu, ana fahimta ko? Su waɗannan annabawa da suka rayu a wani gari, yanzu garin yana daidai ina inda da suka rayu, an gane ko? Wadkur akha adin idh anzara qawmahu bil ahqaf, ina ahqaf din yake, an gane? Da kuma abin da muka faɗa a farkon wannan, a cikin farkon karatun nan, na cewa wannan sura tana karantar da mu muhimmancin wato bincike na archaeology, na bincike na abubuwa na ƙarƙashin ƙasa wanda ake iya tonowa na tarihin mutanen da, wanda wani za a samu ma ƙasusuwa ne da waɗansu mutane da za a iya bincike a gane girman halittarsu, da Allah ce allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, kaga yanzu ba za mu samu wani abun da zai iya nuna maka ka gane girman ba, sai in aka yi bincike irin na wannan wanda za a iya samu wani abu koda na science ɗinsu da za a gwada, sai a gane bambancin da ke tsakaninsu, da mu wannan zai iya ƙara mana imani. Fa'ida ta hudu ita ce haɗarin da ke cikin hasada, yanzu hasada ce duk muka karanta abin da ya jawo wannan abu, hasada ce akan suna gani babansu ya fi fifita ɗan uwansu a kansu. Ita ko hasada idan ka barta, wallahi linzaminta in ka sake mata za ta sa ka kai kisan kai, ko a yi asarar dukiya, ko ka kauda hankali. Shi yasa mu kiyaye hasada, Allah ya tsare mu da hasada. Fa'ida ta biyar ita ce kowane mutum dama yana da kishi, wannan abin da suke ji na la Yusuf wa akuhu ahabbu ila abina, ko kai ne a gidanku ka fahimci kamar babanka ya fi son wani, zaka ji wani iri? Ko ke ce a wurin mijinki kika ga kamar mijinki ya fi son wata, zaki ji kishi? Kamar yadda matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna jin kishi da juna,
amma kishi wannan so din da yake cikin zuciya dan adam ne yake sa shi ko ubangiji yake kimsa shi Allah ne yake sawa don haka ba laifin sa bane ka ji kishi a cikin ranka ba laifi bane laifin shi ne daukan mataki bayan ka ji kishi da zai iya sa ka kai wani abun da zai cutar nan shine laifi amma abinda kaji a ranka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah tajawaza li an ummati ma haddathat bi anfusaha ma lam tatakallam bihi aw ta'mal duk abinda ba a yi magana ko an yi aiki don a cutar ba Allah ya yafi in dai a cikin ranka in kaga ana son wani yafi yadda ake son ka ko kika ga an fi abin nan murmushi da wane ne da ta haka zaki hakuri ki dan kai mai dan jawo shafi ki duba ki amma karki wani abu a fili karki fada kuma karki aikata amma in kin ji haushi ya halatta ai kowa zai ji haushi wannan ka amma ya ka iya Allah ne yake sanya wato son wani ya fi na wani a cikin zuciya an fahimta ko fa'ida ta shidda ita ce da suka ce malaka la ta'manna ala yusuf wa inna lahu lanasihun kun ji magana da suke yi me yasa ba za ka amince mana akan dan uwan mu Yusuf alhali mu masu nasiha ashe ba da zakin bakin maganar mai magana ake yin hukunci ba ana yin hukunci ne da abin da ya bayyana na gaskiyar sa ko rashin gaskiyar sa amma in kace daga zancen mutum ne zai sa ka yarda da shi wallahi zaka kunci galibin waɗanda suka iya magana ba dole bane su zama su ne suka fi gaskiya akwai wanda yana da gaskiya amma in yazo sai ya shiru sai ya kasa magana ana fahimta shi yasa in kace daga maganar mutum kadai zaka bashi gaskiya wallahi zaka kwanci ki da yawa kuma zaka dauki haƙƙin waɗanda suka ba waɗanda su shi yasa wannan magana da suke na zukhruful qaul bai sa su zama masu gaskiya ba yana daga cikin abin da muke fahimta a ƙarƙashin maganar yadda zaka kiyaye daga maganar mutum karka yarda zakin bakin sa yasa da shi zaka yarda da shi a siyasance karka yarda zakin bakin sa yasa shi zaka amince da shi a matsayin aboki amini karka yarda zakin bakin sa yasa shine abinda kawai zai sa ka kaunace shi ko ki kaunace shi saboda kawai ya iya tsayi mata da yawa wallahi suka fada a tarko ga wanda ya kamata ta aura ko ta so amma saboda shi bai iya magana amma wani yana shigowa saboda ya iya tsari mata da yawa sun fi zumawa a cikin wannan wallahi shi yasa sau da yawa zaka ga wata tana da saurayinta suna nan suna dan lallaba shi baya da dogon magana lafiya lafiya gidan lafiya dauki abokinsa su je tare shi wannan din yana zuwa yana ai mu masu abu kawai yana tafiya cice da Allah ban nan ban kamala shikenan sai ga ta koma kan wancan to dan mata musamman wallahi ku yi hankali ba iya magana shine gaskiyar mutum ko cancanta su ba inda iya magana da cancanta ita ce to da waɗannan yan uwa annabi Yusuf su suka bi gaskiya sama da baban malaka la ta'manna ala yusuf wa inna lahu lanasihun nasiha suka ce za su yi masa ba amma nasiha suka yi masa ashe suna nufin ma ukutulu yusuf a wutar hu amma sun zo suna ce lanasihun don haka ba magana baki ake la'akari da ita ba yana daga cikin abin da muke fahimta cewa shedan idan zai fito maka to yakan rudi mutum da tuba da cewa ai Allah zai yafe masa ai inna Allah gafurur rahim ai Allah bai yafewa ne shi yasa suka ce wa takunu min ba'dihi qauman salihin mu yi aikan mu daga bayan mu tuba wannan shine farkon abin da shedan yake cutar mutum da shi sai ce maka Allah zai yafe maka kai abin da kaga dama kawai to kana da tabbacin zaka gama ne baka mutu ba don haka kula da shedan akan maganar ka ce kai kawai zaka tuba wannan shine abin da yasa su suka aikata abin da suka aikata sun san laifi ne amma sun ce daga baya za su gyara kowa ne Allah yake ba shi dama ya gyara fa'ida ta takwas ita ce kai kokari ka tsare barna da iya abin da zaka iya in ba zaka iya hana ta gaba daya ba da aka yi meeting aka ce uktulu yusufa aka ce shi a wutar hukun ardan sai wani ya ce qala qa'ilun minhum la taqtulu yusuf kar ku kashe yusuf amma ya san ba za a karbi magana sa ba in yace kar a kashe ko a tashi a taro sai yace ayi me wa alquhu fi ghayabati dibbi a jefa shi a rijiya da jefa shi a rijiya da kashe shi wanne ne dama dama kaga ya fadi ai bana sashi a rijiya shine dama dama ai kuma yace a jefa shi ta yadda wasu za su dauke shi bai ce a jefa shi yadda zai mutu ba inda a daji za a sashi kaga za a sashi ne yadda kura za ta cinye shi yanzu yana so a yi yadda ba zai mutu ba ya san in yace kar ai kisa ba zai yi ba ba za su saurare shi ba shi yasa in kaga ba za ka iya hana barna gaba daya ba ka hana wanda za ka iya amma kar kai shi mu gaba daya ana barna kai ba ka hana ba ana fahimta kuma aje ayi tare da kai in aka zo irin wannan Allah zai hada ku gaba daya a cikin laifi fa'ida ta tara ita ce yawancin mutane suna roƙuwa da yawan su da karfin su mutum in yaje yana jin karfi ko kun ga kuna da yawa organization society nawa ne sai ku ce za ku tada hankali saboda kun ga kuna da yawa ba wanda zai iya hana ku wannan babban kuskure ne cewa suka yi wa nahnu usbatu mu muna da yawa wannan takama da yawa din tabbatar da mutane da yawa karkarin kayin takama da cewa kuna da yawa a'a ya zama kuna da gaskiya shine za ku yi takama komin kadan din ku kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi idnillah yawanci ne gaskiya shi yake cin nasara koda kadan ne fa'ida ta 11 ita ce fa'ida ta 10 ita ce cewa wato abin nan da gaske ne cewa ka fifita waɗansu ƴaƴan akan waɗansu a fili kuskure da suka ce la yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbatun inna abana la fi dalalin mubin lalle kuskure ne ka fifita wani akan wani kuma kai azabi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana yace ittaqullaha wa adilu baina auladikum ku ji tsoron Allah kuma ku yi adalci tsakanin ƴaƴanku fifita waɗansu akan waɗansu kuskure ne an fahimta fa'ida ta 11 tuhumar da suka yi wa babansu cewa ya yi hakan kuskure ne shi kansa fifita wani akan wani cikin ƴaƴa a zahiri kuskure ne amma kuskure suka yi da suka ɗauka babansu haka yake babansu bai fifita shi a kansu ba son da yake masa a cikin zuciya wannan ba za ka iya controlling ba amma ya sa yana yin masa wani abu da su baya musu ne ba hana su abinci yayi ba ba hana su sutura yayi ba ba hana su makaranta yayi ba ba hana su komai yayi ba shi dai kawai yana nuna yana taskace shi saboda karamin yaro ne kuma ya ga alamar yana da baiwa irin wannan kuma yana da bukatar kulawa sama da sauran ko a cikin ƴaƴanka wani yana bukatar muhimmantawa da kulawa sama da sauran sai ka masa wannan ba zalunci bane don haka tuhumar da suka yi wa babansu inna abana la fi dalalin mubin shi kansa kuskure ne an fahimta fa'ida ta 12 ita ce wato abinda zai kara nuna babban kuskuren su shine da suka ce uktulu yusuf a kashe shi ashe ba suna so su nuna kuskuren baban bane inda kuskuren baban suke so da sai su je su masa nasi amma ba gaske kuskuren bane hasada ce ta musu yawa yasa suka ce kawai a kashe shi in dai kuskure baban yayi me ya kamata su yi su masa nasiha ba su ce za su kashe yaron ba in sun kashe yaron zai sa baban ya dawo hankalinsu ba zai dawo ba fa'ida ta 13 ita ce wato bayyana soyayya na wanda kake so ko wanda kake so ba laifi ba ne kuma ba illa ba ce in ka fi son wani ka nuna ka fi so a cikin zuciyarka sannan ka ɗan yi ɗan abin da zai sa a gane amma ka yi abu a fili da zai sa ka danne haƙƙin wani shine abin da aka hana shi yasa da suka ce la yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina wannan magana gaskiya ce ko ƙarya da gaske ne cewa babansu ya fi son sa to ya halatta ya fi son sa ko bai halatta ba ya halatta kuna fahimta ko shi yasa aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ka fi so duk duniya sai ya ce wa Aisha kaga mai koye ba don haka ba laifi ba ne ka ce ka fi son wani ko ka fi son wance abinda yake laifi shine fifita haƙƙin ko ka danne haƙƙin wani saboda ka fi son wance fa'ida ta 14 ita ce wato kar ka yarda ka ba wa abokin gabanka ko mai hasada kofa ta hanyar ka faɗa masa abinda kake jin tsoro da ya ce musu wa akhafu an ya'kulahu dhib daga nan suka gane shi kawai a kura ce matsalan ka to da kuran za a yi shi yasa in baka yarda da mutum ba karka ga masa sirrin ka kuna fahimta ai babban ma ai ina da nauyin bacci ne bacci shikenan za su ke so shi kai bacci za a dirgira ka dauke wayar ka duk wanda baka yarda da shi ba karka ga masa matsalar ka da suka ce wa akhafu an ya'kula hudhibu daga karshe ta ina suka zo masa ta wa akhafu an ya'kula hudhibu fa'ida ta sha biyar shine da suka ce masa la hafizu wa inna lahu la hafizu cewa mu za mu kiyaye shi dama a shari'a ya wajaba ɗan uwa su kiyaye ɗan uwan su duk wanda yake da ɗan uwa wajibinka ne in kaga ya shiga wata matsala ka je ka taimake shi ko ka taimake shi a fuskar tattalin arziki ko da ƙarfinka ko da shawararka amma ɗan uwanka yana cikin wahala kai kana cikin jin daɗi baka taimake shi ba to baka yi abin da aka ce wa inna lahu la hafizu kiyaye ɗan uwa min shari'a fa'ida ta 16 shine ya kamata duk yaro kirki ya zama abinda babansa baya so shi ma yaga zai guje shi yanzu wannan yaran inda a lokacin za su yi abinda ya dace da ya ce musu inni la yahzunni ni bana so ai ba sai ya ce musu ba zan yi ba in babanka ya ce ni bana son kaza shikenan ai an gama in dai kai na kirki ne to in kana zama yaron kirki ka rinka gano menene babanka baya so ko bai faɗa ba ballantana kuma ya faɗa to ka kiyaye shi fa'ida ta 17 ita ce tsoron da babansu ya ji din nan aibi ne a gurinsa da ya ce wa akhafu ina jin tsoro aibi ne ya ji tsoro ba aibi bane jin tsoro dama dan adam a ɗabi'arsa yana jin tsoro amma ka ji tsoron abinda dama dan adam yake iya jin tsoronsa a ɗabi'arce jin tsoro a ɓoye tsoron aljanu a ɓoye tsoron wani zai iya cutar da kai a ɓoye tsoron matattu tsoron wane ne wanda zai iya turo maka kuduri wane wane wannan shine abin da aka hana wannan shine al-khawfu sirri wanda yake iya taba tsoron Allah da Allah ya ce fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin amma tsoro na dabi'a wannan ba laifi bane annabi Musa alaihi salam da ya ga maciji ya ji tsoro kuma ya gudu don haka kai ma don kaga abin tsoro ka gudu ana fahimta sai fa'ida ta 18 ta karshe ita ce duk abin da ka gani ka ji tsoron sa ka guje shi bai hana ka tawakkali ga Allah ba kana jin tsoron gari kaza akwai corona karka je garin da akwai corona kana jin tsoron wane in kun yi mu'amala da shi zaka iya samun matsala karka je duk inda kaga akwai abin tsoro shi yasa ce wa akhafu tsoron da nake ji shi yasa la yahzununi an tadhabu bihi ina jin tsoron kar ku tafi da shi ina kin hakan saboda ina jin tsoro to duk abin da kake jin tsoro ka guje shi wannan bai sa a ce baka da tawakkali ga Allah ba abin da muka faɗa dai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya fi mana sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.